الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 9 ga watan Jumadal Ula, hijira na da shekara 1433, daidai da 31 ga watan March shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 54 daga cikin jirangiyar karatuttukan littafin Sahihu Muslim, wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a ba su manta ba, muna cikin babun yuqatalu an-nasu hatta yuwahhidu Allah wa yaltazimu shara'i'a dini, babin da ke bayanin cewa a yaki mutane har sai sun yadda cewa Allah ɗaya ne, kuma sai sun yi riko da shari'o'i na addinin Allah. Mala ya kawo mana hadisai har inda muka tike akan hadisin sahabi Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yarda, a inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, an umarce ni da in yaki mutane har sai sun shaida la ilaha illallah, kuma sai sun shaida Muhammad Rasulullah, su tsaye da sallah, su bada zakka. In suka yi haka shikenan sun tsare jininsu da dukiyarsu, sai in sun tabo wata doka daga cikin dokokin musulunci. Amma sauran hisabinsu da game da abubuwan da suka kudurce a zuciyarsu, wannan kuma Allah bai wakilta ne a kai ba, Allah madaukakin sarki shi yake da haƙi akan ainihin wannan. To, mun tattauna matsaloli masu dama daga cikin matsalolin da suka shafi ainihin wato wannan hadisi na sahabi Abdullahi dan Umar, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Daga cikin abubuwan da muke tattaunawa waɗanda lokaci ya ƙure mana, muka ce insha Allahu ta'ala idan lokaci ya iso za a zo a tattauna, inda malai yake cewa tanbihun arada bi haqqid dima ma bayyanahu fi hadisi Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin: as-sayyibu adh-dhani wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi al-mufariq lil jama'a. Muttafaqun alayhi. Haƙoƙin da za a iya taɓawa bayan mutum ya faɗi la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ya tsaye da sallah, yana azumi, yana yin duk waɗannan, to haƙoƙin daga cikinsu gashi hadisi ya bayyana, wanda shi ma ya zo cikin Bukhari da Muslim. Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya ƙara mishi yarda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce, dukkanin musulmin da ya shaida la ilaha illallah kuma ya shaida ni manzon Allah ne, bai halatta a taɓa jinin shi ba sai da ɗayan dalilai guda uku. Na farko shi ne as-sayyibu adh-dhani, namiji ko mace wanda ya taɓa yin zina, ai wanda ya taɓa aure sannan kuma ya yi zina, wannan jinin shi ya halatta. Jinin shi yana halatta ne da halattawar shari'a, kamar yadda ya zo a cikin hadisan da suka fassara. Wata mace ta zo da ciki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce ta yi zina, kuma wannan ciki na zina ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ta tafi in ta haife ta dawo. Kaga anan dama ba kama ta aka yi ba, ita ta zo da kanta, imanin nan da ya jawo ta ta zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya batta. Yanzu ba a ɗauki hotonta ba, ba a ɗauki adireshin ta ba, ba a ce aje a saka ta a remand custody ba, a aje ta har ta haihu, ba a ɗauki ainihin thumbprint ba, ba a ce wa makwabta su sa ido a kanta ba, sai Annabi ya ce ta tafi in ta haife ta dawo. Me kake tunani idan ta haife ta ki dawowa? Ba za a je neman ta ba a shari'ar musulunci, dan dama ita ta kawo kanta. Kenan kafin ta kawo kanta da ta je ta tuba, shi kenan ba ruwan kowa da ita. Yanzu kuma da ta kawo kanta, in ta tafi ta haihu, daga nan ta dake ta ƙi dawowa, ba ruwan kowa da ita. Dan
ka sani kai da ka fara koyan karatu a yau musulunci ba sha'awa yake ai ta kashe mutane ba musulunci kullun so yake ya tsoratar game da laifi kaza kuma a tsorata a bari shikenan abinda musulunci yake so kenan dan haka musulunci tsarin shi ba tsari ne irin na ƴan sandan Najeriya ba ƴan sandan Najeriya sha'awa suke kuma fata suke a karya doka su kama mutum amma shi Allah madaukakin sarki baya sha'awa kuma baya fata a saba mishi abinda yake fatan abu dokar shi idan ganganci ko kuskure yasa aka saba dokar shi kuma duk wata kofar rago to yi maka zai in ka samu ka sulle sai ya ce ku rabu da shi dama ba so ake a taba ka ba so ake dama ka tuba ka je ka bi Allah so da haka ku kiyaye da wannan mukan ce alhamdulillah da ya zama Allah madaukakin sarki yana da irin wannan rahamar da Allah madaukakin sarki yana fatan sharri ga bayin shi da bayi sun kade kuma da bayi basu tsira ba da Allah zai kafa wa bayi tarko tun daga tunanin su har idan su tun daga kunnan su har gabobin su to da sun kade amma duk abin da ka aikata na bambarma in ka ce astaghfirullah shikenan ba wanda ya sani sai Allah eh kuma ka ce Allah na tuba sai ya ce je kana yafi maka saboda haka abu na farko da ke halatta jinin musulmi shine namiji ko mace idan yayi zina a halin ya taba yin aure to hukuncin shi a shari'ar musulunci kisa kuma ana kashe shi ne ta dayan hanyoyi guda biyu kawai shine ko dai yazo ya sheda kamar yadda wannan matar ta yi sheda makanta da ta haife da yake mumina ce sai gata da jariri jariri dan ya jagab tace ta haife sai manzo Allah yake a yo ai danyen goyo ne shi jaririn yana da buƙatar ki zai sha nonon ki dan haka ki tafi idan kika yaye shi ya zama ba shi da buƙatar nonon ki ya fara cin abinci sai ki dawo haka kwatai yaro ya dawo aka ce ko annabi ya mika wa yaro gurasa ko kuma aka ganta tazo da shi yana cin gurasa a hannu sai annabi ya ce ku karbe yaran sannan ku je ku tsaye mata da haddi ina fata an gane jama'a kun ji asalin wannan shine abin da ya rike musulunci shi ya rike musulmi shine imani yanzu dan girman Allah kai ka san cewa zaka zo a kashe ka amma saboda imani ka kawo kanka shi kuma annabi saboda yana da yaqini a kansu yace mata ta tafi me kake tunani yanzu ka zo ka ce wa ƴan sanda kai dan fashi da makami ne kuma ka kashe mutum 40 a wurin bindiga nawa za a buga tukuna dan a furgita ka tegilan guda nawa za a hura gaba ɗaya sai an rikita garin amma annabi sai na tsaye ce je ki in kin haife ki dawo so asalin abin da ya kamata kenan duk gwamnati ke tarbiyyar mutanen kasanta su zama suna da civilization suna da kuma nationalization in their mind a zuciyarsu suna jin su ƴan ƙasa ne suna kishin ƙasa to ba za su saba dokar ƙasa ba amma har ya zama Ministry of Information and Orientation bata fadakar da mutanen ƙasa ba sun zauna cikin jahilci babu yadda za a ce ƙasa za ta zauna ba a irin halin da ta samu kanta ba ƴan ƙasa ba za su taimaki ƙasa ta ci gaba ba ba za su taimaki ƴan sanda da wani bayani ba don suna fama da jahilci su kansu ba su san kansu da kansu ba shine ba su san menene kasantuwarsu civil ba ba su san kasantuwarsu su national ba ƴan ƙasa masu kaza su kansu ba su san haka ba da haka za ga dan kasar sai a datse wayan lantarkin da take kawo musu lantarki a anguwa sai a siyan mishi gashi can da rumfa yana yin ƴan kunne na naira 200 wuta ce da take kawo anguwa wutar anguwa su wutar nefa sai yaran anguwa su bi dare su je su datse shi kuma yana sai da ainihin ƴan kunne da yake na dalma sai su kawo mishi ya narka sai siyar shi kanshi sai zauna gidan shi ba wuta kun san ana haka a Najeriya ana yi me yasa saboda shi da kanshi bai san kanshi ba abin da yake gani wai kayan gwamnati ne aka sata amma fa ya manta wutar ba gidan gwamnati take tafiya ba, anguwarsu take tahowa ta kawo mishi. Saboda haka Ministry of Information and National Orientation daga cikin aikinsu shine fadakar da ƴan ƙasa, kuma daga cikin aiki ƙwararre na Ministry of Information in ya goge sai ya amfani da masallatai, sai ya amfani da cocina, sai ya amfani da wuraren daurin aure, sai ya amfani da duk waɗannan irin wuraren. To a Najeriya ta Arewa ba ka da wata kafar yaɗa labarai da ta wuce malamai da masu wa'azi da kuma masallatai. To lokacin da kace ba ruwanka da addini, to crash number 1 kenan, crash landing number 1. Dan haka ga ƴan kasar ba su san kansu ba, ba su san mutuncinsu ba, ba su san mutuncin kasar ba, ba su san me zai kawo wa kasar ci gaba ba. Idan aka ce za a yi kolbati, gwamnati ta zube buhunsu minti guda 30 kafin gari ya waye duk sun sace, amma su za a yi wa kolbatin fa, ba gwamnati za a yi wa ba, su waye gwamnatin su ne, amma da yake ba su san kansu ba, ba su san su ne gwamnatin ba. An fahimci wannan? Don haka a cikin addinin Musulunci step number 1 shine a karantar da musulmi su san addininsu. Annabi ya yi wannan aikin sallallahu alaihi wasallam. Kai in ba an yi wannan aikin ba, mace ta yi zina har ciki ya girma, madadin ta yi ƙarya ma, ta ce fyaɗe aka yi mata, madadin ta ce wane ne, madadin ta ce a'a, sai ta zo ta ce wannan ciki na zina ne, na zo ka tsarkake ni. Annabi ya ce je ki in kin haife ki dawo, saboda ya san ya karantar da ita imani, kuma za ta dawo din. Kuma kamar yadda na faɗi, Annabi sai bai ce to waye miki ba, shi ma a nemo shi, ƴan mata nawa yiwa su ma a nemo su. Duk Annabi bai haka ba, tabi in kin haife ki dawo. Kullum a Musulunci muna hukunci da abin da ya bayyana ne, abin da bai bayyana ba ba ma kwakulowa. Kwamitin bincike guda nawa ne suka gama kwakulansu kaf a Najeriya? Ka ji kwaya ɗaya ya aiki yanzu? Committee, sensitive committee wanda muka matsa a makon nan, duk ɗan Najeriya ya matsa a fito mana da committee subsidy. Ina ƴan boko, yau da safe nake wani ɗan boko waya, nake cewa look, ƴan boko kadai ya kamata su taimaka talakawan ƙasar nan kafin masu wa'azi su rinka fitowa suna magana a jaridu. Committee subsidy man Peter ya fitar da sakamako, ya gama binciken shi kap, an gano cewa shugaban ƙasa na da hannu, minista na da hannu, wane na da hannu, wance na da hannu, suwane suna da hannu, suwane sun ci, suwane sun ci, suwane sun ci. Tun tuni dama an gane cewa babu subsidy. Wannan shine sakamakon committee. Yanzu sun damu Faruk Lawal, shi shugaban committee, cewa kada ya sake ya bayyana, kada ya sake ya bayyana. To abinda za a ce mai amfanin binciken, to munafinci kenan. Dan haka Musulunci tun farko sai ya ce a'a, kaza bai bayyana ba, eh to a tsallake shi. Saboda Musulunci bai yarda da nifaka ba. Tun tsawon shekaru da ake cewa gwamnatin tarayyar Najeriya tana cire kuɗi ana taimakawa a ɓangaren man fetur, na'am ana cirewa, amma ba ɓangaren man fetur ɗin yake tafiya ba, yana tafiya aljihun wasu manya-manya ne. To an je an samu wani gogaggen ɗan boko wanda baya jin shakka kowa a Najeriya, an ce shi ya zama shugaban kwamiti ɗin. Ya je ya yi bincike, an yi mishi barazana, an yi lallashe shi, an yi kaza, duk abin da za a yi ya ce a'a, an sa shi ya yi bincike ne, kuma shi ba yaron kowa ba ne. To yanzu ya gama fitarwa kaf, gashi nan dami guda, amma fa sunan mala'ul a'la ya bayyana. To kuma yanzu ana ta cewa ka a bayyana, kar a bayyana, saboda an bayyana ai suwane da suwane za su bayyana. To me yasa, me yasa? Ina committee capital market yana cikin aiki somewhere around on the way ya samu matsala. Duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda ku yi haƙuri masu saurare na mewa wasu abubuwan ma ba ku san me nake magana ba saboda failure na Federal Ministry of Information and National Orientation baka san su ba amma su suke da tasiri ga wannan bala'in rayuwar da kake shiga baka sani ba amma duk dan boko ya sani su kuma sun koma gefe guda kuma ma damar ba za a samu ƴan boko waɗanda da gaske suke ba da ƴan siyasa waɗanda da gaske suke ba to haka za a rinka komawa baya ka duba karamar ƙasar da bata kai mu komai ba balle ta daidai da mu balle ta fi mu an yi zaɓe sun ce ba su yarda ba an sake maimaita zaɓe wanda suke son ya shiga ita ce ƙasar Senegal Allah ya sa kuma ka ji wani shiri yau da aka yi a tashar nagarta da zai fassara maka wacce irin ƙasar muke fama da ita to duk waɗannan abubuwa na daga cikin dalilin da yasa asali musulunci sai ce abinda bai bayyana ba karku bincika saboda in kuka binciko akwai matsala dan haka musulunci ya takaita tambayoyi ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum kar ku rinka tambaya abubuwan dan aka bayyana muku za su zama matsala pension commission yanzu manya-manyan sakatarorin gwamnati na bangaren hukumar pension suna can a gidan yayi me yasa waɗannan tsofaffin sojoji tsofaffin ƴan sanda tsofaffin ma'aikatan railway tsofaffin ma'aikatan kaza biliyan nawa nasu mutane ba su wuce kwaya biyar ba sun tattara sun cinye wajen biliyan 40 an ji an samu guda ɗaya da biliyan 2 a ƙarƙashin matashin kai su ne fulo da su yake ta da kai shi yasa muke ta cewa matasa ku daure ku yi karatu mu mun san waɗanda suka yi karatu suke cewa a yi karatu to mun san akwai magana kai ka ji mutane irin su gumi ƴan boko ne ƴan arabiya suna lallashinku ku yi karatu ku kuma wasu suna ce muku ayan kun yi karatu ba za ku samu aiki ba kai da Allah wa yake karatu don ya samu aikin gwamnati sai an yi karatu ake samun aikin gwamnati akwai shugabannin ma'aikata da yawa wani ko secondary bai taɓa yi ba amma yana da takardar degree kuma yana aiki kana bata kanka lokaci ne abinda ake cewa ku yi karatu kanku ya waye shine za ku iya gyara ƙasarku ga sunan ƴan Senegal ne ba a yi kisan kai ba ba a yi yaƙi ba ba a buga bomb ba ba a buga tear gas ba ba jiniya aka yi zaɓe suka ce ba su yarda ba aka ce a yi rerun election a sake yin zaɓe aka sake yin zaɓe wanda ya tabbata shi jama'a suke so suka zaɓa shi kanshi tsohon shugaban ƙasa ya ce ya yarda haka aka yi a Niger me yasa aka kasa yin haka a Najeriya saboda dafaffen munafunci da ake da shi daga wasu tsoffin kuraye waɗannan tsoffin kurayen they have become old cargoes tsoffin jiragen ruwa waɗanda su an ɗaure su a wurin sauke kaya ƙananan jiragen ruwa sun kawo ba inda za su sauke su kuma waɗancan ba su da amfani shine Bahaushe ya fassara da kadangaren bakin tulu a barka ka ɓata ruwan tulu a kakka a kar tulu to yau irin matsalar da muke fama da ita kenan don haka matasa yanzu Nigeria and Nigerians are looking forward what you can do for them to salvage the nation. The nation is in state of dilemma. Kasar ta shiga cikin bala'i. Bala'in da waɗannan tsoffin jiragen ruwan sun yi yawa a tasha. Ku matasa dole ne ku sanya ba ku yi a kawar da su sannan ƙasa ta ci gaba. In ba haka ba wallahi al'azim za a yi ta ɓata lokaci. A kashe kuɗi masu ɗimbin yawa a kafa kwamitin bincike ku talakawa ku yi ta murna ƙarshe sai ku ce to shikenan yanzu an gama bincike wata fa'ida za ta zo idan har kwamitin Faruk Lawal zai yi aiki na gaskiya fa za a sauke shugaban ƙasa za a sauke ministoci za a sauke permanent secretaries da sauransu kuma ana sauke CFCC za ta kama su za su waye gari su koma prison in dai har kwamitin Faruk Lawal zai aiki dan haka yanzu mu abin da muke roƙon su idan ba za su fito su bayyana wa duniya ba su dora a internet. In suka dora a internet mu za mu je mu kamo sai mu zo a gaya wa jama'a. A zo a printing matalakawa a fassara musu a ce ga sakamakon committee a cikin shafi daya. Sakamakon binciken ya nuna wani barawo ne. Suwane ma barayi ne, suwane ma barayi ne, suwane ma barayi ne, suwane ma barayi ne. Shikenan kawai. So da haka ya rage talakawa sai su fara shawara me za su yi wa kansu. Wannan ita ce shine halin da muka samu kanmu a ƙasar. Ashe kaga da musulunci yace a abinda bai bayyana ba a bar shi, kai ka san akwai hikima. Sai Allah ya bari a bari sai ranar lahira, shi da ya isa ya kira ka a dauro ka yace a mayo kaza, yi amansu fito da kaza. Baka isa ka ce wani ya ci mutuncin ka ba, don mala'iku ne dama da hagun ka. Amma a Najeriya wane ya ci kuɗi kaza, in aka ce za a yi kaza sai ka ji sarki kaza ya je a ce ai wane yana auren ya gidan wane, wane auren ya gidan wane yake. Don haka yanzu da ka taso kai matashi fresh, sun ji ka samu mukami ko ka san samu yan kuɗi, sai a ce za a baka yar gidan wane, za a baka kanwar wance, za a baka kanwar wane. Saboda shikenan yanzu sun riga sun saka ka a cikin dunansu. In ka ɗibo sai ka yan musu, ka ɗibo ka yan musu. In bala'i ya faru sai a ce to ya za a yi yaronmu ne wallahi, matan shi tana nan da tsohon ciki tana ta amai kamar za ta mutu, ku daure a sake shi. Shikenan marayu nawa ne suka mutu sakamakon wannan? Ka je ka bincika tsoffi nawa ne aka cinye musu kuɗin fanco. Mutane biyar ne, kuma biyu daga ciki ne kiristoci, uku musulmi ne. Kudin fancan duk mutanen Najeriya nan da kake ji biliyan nawa? Bisa ma ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina. Dan haka kaji abu na farko kenan. A musulunci abu na farko da ke sa a kashe mutum shine wanda ke da aure ko ya taba yin aure, in yi zina ko namiji ko mace. Kaga Ma'iz ya taba yin aure, wani sahabi ne yazo ya ce wa Annabi ya yi zina. Sai Annabi ya kama bai ji ba, sai sake fuskanto Annabi ya ce yayi zina. Sai Annabi ya kauda kai, sai sake taran fuska Annabi ya ce yayi zina. Sai Annabi ya ce ku san sana bakin shi, ku ji ya sha giya ne? Yace lafiya ta kalau, nazo ka tsarkake ni ne. Sai Annabi ya ce kai ba ka da hankali ne, kai laifi kai da Allah ba za ka je ka tuba ba? Sai yace yana so a tsarkake shi ne. Annabi ya ce ku je jefe shi. Suka je suka fara jifan shi da ya ji zafi, sai ya sheka a guje. Sai suka yi atara, suka bubbuge shi, suka zo suka ce Annabi ai mun gama da shi tuni, ya ji zafi wai ya gudu bai san mu dinnan ina. Sai da muka tare shi, manzo Allah ya ce kai cho da ya gudu da kun kyale shi, dama ba mu gani ba, shi ya zo ya faɗa, da sai ya zo ya ce ƙarya nake, sai mu ce tashi ka tafi. Yadda musulunci yake, dan ka gane wa hisabuhum ala Allah, abinda ka je kai ya rage kai da Allah. Abu na biyu sai ce wa nafsu bin nafs, duk wanda ya kisan kai a musulunci da gangan to za a kashe shi. Na uku wa tariku li dinihi, wanda ya bar addinin shi na musulunci, al mufariq lil jama'a, ya rabu daga ainihin jama'ar musulmi ya koma wa jama'ar kafirai. To waɗannan mutane uku na daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ce bai halatta a taɓa mai la ilaha illallah a zubar da jinin shi ba, amma sai ya ce duk la ilaha illallah ka, in ka faɗa ɗayan waɗannan guda uku to kuma wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wa bihaqqi al-amwali az-zaka wa nahwaha min al-huquq al-mu'allaqa, sa'annan sai kuma aidin haƙƙin zakka waɗanda in ba ku manta ba mun tattauna dangane da cewa ita asalin zakka in mutum ya hana ta ba wai zuwa ake kawai a rufa shi da yaƙi ba, abinda ake shi ne mai sai a ainihin je a neme shi da ya bayar da ita, in yaƙi sai a danne shi da ƙarfin tsiya sai a ainihin karɓi ita wannan zakka ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Ina karanto mana ne daga cikin wannan sharhi na Sahihu Muslim na ainihin wato Malam Muhammad Ali Adam mai suna Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj fi sharhi sahihi Muslim ibn al-Hajjaj. Ina dan tsallo mana ne kadan daga abubuwan da malam ya fadi, sai kuma malam ya dawo dangane da mas'ala, dangane da wanda ya ƙi yin sallah. Sai ya ce fadar da ainihin Abu Bakar a can baya kun san Abu Bakar ya ce la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zaka fa inna az-zakata haqqul mal yadullu ala anna man taraka as-salah fa innahu yuqatal Abu Bakarin da yake duk mutumin da ya bambance tsakanin sallah da zakka to babu shakka kuwa zan ainihin yake shi domin ita zakka haƙin dukiya ce wato abinda Abu Bakar yake nufi idan musulmi ya ki yin sallah ana yaƙa shi to haka in musulmi ya ki ba da zakka ana yaƙa shi yace dan haka babu bambanci sai malam yace yadullu ala hadha yadullu ala anna man taraka as-salah fa innahu yuqatal wannan na nuna cewa duk wanda ya bar sallah to za a yaƙe shi li'annaha haqqul badan dan ita haƙi ne na jiki fa kadhalika man taraka az-zaka haka wanda ya bar zakka allati hiya haqqul mali wadda haƙi ce ta dukiya wa fi hadha isharatun ila anna qitala tariki as-salah amrun mujma'un alayhi wannan yana nuna kenan yaƙar mutumin da ya bar sallah to al'amari ne wanda yake malamai sun hadu akan shi li'annahu ja'alahu aslan muqisan alayhi saboda Abu Bakr da wannan yake kiyasin yaƙar wanda ya hana zakka sun yarda cewa duk wanda yake yin sallah za a yaƙe shi sai Abu Bakr ya ce ah to me bambanci tsakanin sallah da zakka kun yarda a yaƙi me yin sallah ai wanda yake yin sallah suka ce eh sai ce to ban ga bambanci ba dan haka ba zan bambance wajen yaƙar wanda ya bar sallah da wanda ya bar zakka ba sai ya ce walaysa huwa madhkuran fil hadith alladhi ihtajja bihi Umar radiyallahu anhu wa inna ma ukhidha min qawlihi illa bihaqqiha fa kadhalika az-zaka li'annaha min haqqiha zakka tana daga cikin haƙi na addinin musulunci wa kullu dhalika min huquqil islam zakka haƙi na musulunci ce sallah haƙi ne na musulunci sai malam yace ويستدل ايضا على القتال على ترك الصلاه بما في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ام سلمة الله مدوكين سركي يقرا متى يرجا تارويتو حديث yana nan a cikin sahih muslim da tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yusta'malu alaykum umara nan gaba za ku samu wasu shugabanni da sarakuna fata'rifuna wa tunkiruna ku rinka ganin ayyukan alheri kuma ku rinka ganin ayyuka na sharri yau sai kaji an ce sun gina masallaci gobe sai kaji an ce to gashi ya je coci kuma an rataya mishi cross an yayyafa mishi ruwan fada kuma shine sarkin ku yau sai kaji yayi wata kalma ta musulunci gobe sai kaji yayi wata kalma ta ridda Annabi duk ya san da wannan damal-damal da za ta zo ta faru a cikin harkar shugabanci. Shi yasa a dunkule yace fata'rifuna wa tunkiruna. Wani lokacin su yi abin da za ku san shi daidai wani lokacin kuma su yi abin da sai kun yi inkari kun yi kyama. To sai Annabi yace faman ankara faqad bari'a. Wanda duk ya ga sun aikata mugun abu sai yayi inkari to ya kubuta ranar lahira ba zargi. Wa man kariha wanda ya kyamata ya kauce gefe guda faqad salima ya zauna lafiya akwai bambanci tsakanin kalmomin annabi sallallahu alaihi wa sallam tsakanin kubuta da zaman lafiya mutumin da ya ga sun aikata mugun abu sai ya ji tsoron kayye magana su taba shi sai ya ja bakin shi ya shiru ya ki shiga mugun abun ya zauna lafiya shi da su haka ne amma kubuta fa bai kubuta ba dan haka aiki ne akan annabawa da malamai su yi inkarin mugun abu in sa ga yana rayuwa a tsarin zamantakewa na ƙasa ku kiyaye saboda akwai dewa matasan mu da suka yi karatu a Saudiya da Sudan wai an gaya musu cewa wai ba a inkarin abin da shugabanni suke yi to kullun nakan gaya wa irin su cewa kafin ku yi karatu hannun malaman Saudiya mun riga ku amma ku tsaya ku dubi abubuwa guda biyu abu na farko shine kasar Saudi Arabia kasa ce ta musulunci tun daga saman ta har kasa tun daga tsarin addinin ta har tsarin tattalinta a ƙarƙashin haka sarakunan su sarakuna ne na musulunci da ake musu mubaya'a da sunan musulunci kuma duk talakan kasar ya shaida an nemi adalci akalla kashi 60%. Dan dai na farko tukuna babu wani talaka kaf a Saudi Arabia duk talauci da yake zama da yunwa ko rashin sutura ko matsalar rashin lafiya ko wata iri ce ba zai sai magani ba, ko kuma matsalar da ta shafi ilimin shi ko ilimin dan shi ko matar shi na addini ko na rayuwa. Idan ɗanka ya cancanta tafi the best university in the world ya kawo gwamnati jarabawa ya ci, za a kai shi ko ina ne a duniya ya karatu kyauta. Idan maruru ne ya fito maka aka rasa likitan da zai matse shi sai an je Germany, gwamnati za ta ɗaukan maka jirgin sama ko kai kadai ne a ɗauke ka a kai ka. Ka gaya mu, wannan irin tsarin yayi daidai da tsarin ƙasanmu? To abu na farko da nake nuna wa duk wani ɗalibi da ya karatu a ƙasar Saudi Arabia kenan, sai ce malaman su sun ce ba a inkarin abin da masu mulki suke yi, saboda yin haka ya saba manhajin salaf. Sai mu ce na'am, idan gwamnatin a tsari ne na musulunci take, shine irin yadda suke a can. Amma ku dubi yayi daidai da tsarin ƙasa irin wannan? Bai daidai ba. Na biyu, haƙƙun nasiha, sarakunansu da shugabanninsu suna kasawa malamansu kunne su ji me malaman ke cewa. Hasali mafi yawancin ayyukan gwamnatin da malaman ake gudanarwa, don haka fatawa idan malami zai fitar zai je wurin gwamnati, zan fitar da fatawa game da kaza game da kaza, da haka ina buƙatar gwamnati ta haɗa ni da likita iri kaza da iri kaza da iri kaza, ina buƙatar a ɗaukan mini mota wadda da driver da allowance, zan yi bincike akan kaza da kaza saboda zan fitar wa da musulmi fatawa. Sai a ce laka ma ta sha'u ya sheikh, abin da kake buƙata Allah gafarta malam, an gama. Ga wannan nan za ku tafi, shine permanent secretary for religious affairs. Ane wa 'yan Najeriya haka a addinance? Babu. Sannan duk wanda ya zama shugaban jama'a za a zaunar da shi jama'a su yi mishi mubaya'a, da sharadin za su yi mishi mubaya'a ne akan bin alqur'ani da sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam, da sharadin zai kiyaye musu addinin su, zai kiyaye musu kaza, zai kiyaye musu kaza duka a lissafa, kuma ba su samu wanda ya ci amana su a haka ba. Ka gaya mini, yaushe za ka je cikin irin waɗannan ka yi karatu sai ka dawo sai ka ce an ce duk abin da ga masu mulki suka yi a yi shuru? Idan malamai suka yi shuru a Najeriya, billahi lazi la ilaha illahuwa, sai an hana sallah, sai an hana azumi, sai an hana hajji, sai an hana wa'azi, sai an hana komai, waɗannan maganganun da muke zuwa muke a nan su ne suke taya musu da hankali, suke jin tsoro, sai su ɗan ji tsoro. Amma wallahi in aka zama irin waɗannan malaman zauri masu karantar da risala da ƙurɗabi da waɗannan malaman allo a bayan gari gardawa aka yi shuru waɗannan, wallahi nan gaba za a waye gari su ce to yau yau ba za a yi sallah azhar ba, gobe kuma sai su ce ba za a yi la'asar ba, jibi sai su ce sun soke salloli biyar. Saboda haka ku bar mu, mu da aka haife mu a ƙasar nan muka yi karatu a hannun malaman ƙasar nan, sannan muka fita muka yi karatu a hannun na waje, muka san dakan daka shiƙar daka tankaɗan bakin gado, ku bar mu da yadda kuwa ga muna yin wa'azi abin da yake wauta ne, insha Allahu ba za mu yi shi ba. Amma maganar a yi shuru masu mulki suna zalunci, wallahi wannan ba za a yi ba, dan in aka yi ƙasar ba za ta zaunu ba. Saboda haka da dama ire-iren waɗannan matasan kullum su kenan suna zargin irinmu wai ba mu iya da'awa ta salafiya ba, saboda wai a da'awar salafiya ba a criticizing, ba a sukar zalunci da masu mulki suke yi. Bayan ga annabi a cikin hadisi yana cewa faman ankara, to menene inkari? Ka koma ɗakin matarka ka zauna gaban gado ka ja tarbi kafa dubu, shine kai inkari? Ko kuma ka je ka ce Allah ya isa a karkashin gado malamai sai sun yi inkari jama'a malamai sai sun fito sun jefa challenge yanzu kamar yadda ni nake neman a fitar da wannan committee bincike na Faruk Lawal ka ce min a samu malamai biyar kawai a arewa mu tafi tare da su akan wannan maganar kaga in ba a fitar ba amma yanzu abin da ake gani wannan wani mara kunya ne wani mai tsaurin ido ne ina sauran malaman me yasa sai nace wasu malaman ma ba san me ake ciki ba fa saboda akwai malaman da saboda gidadanci ba sa karanta jarida ba sa karanta internet ba sa sauraron radio ba sa kallon talabijin saboda me suna ganin gaba ɗaya su ai ɗan ba ruwan su ne ka gaya mini malaika jibril ne zai sauka ya gaya maka ga abin da ake yi dan haka matakin farko a matsayinku na malamai shine ku yi kokari ku san menene ake ciki mataki na biyu duk abin da kuka san mugun abu ne ko to ku yi inkari dan haka gashi annabi yana cewa za a samu wasu shugabanni nan gaba waɗanda za ku rinka ganin ayyukansu daidai kuma kuna ganin wasu munanan ayyuka wanda biye inkari to ya kubuta wanda ya ƙi abin a zuciyar shi ya kyamata to ya zauna lafiya an fahimta jama'a ina ma'ana ya zauna lafiya ba za su kama shi ba ba za su ɗaure shi ba ba za a bata mishi suna ba shikenan sannan kujerar hajji ɗaka lafiya ciki lafiya zai samu kujerar hajji zai samu geran kunu na azumi zai samu shaddar sallah amma ranar alkiyama fa bai kubuta ba saboda yana ɗaya daga cikin agencies of zalunci yana daga cikin wakilan zalunci don in kana da bakin magana ka fito kai magana ka ƙi har wani ya kukan zalunci kana da laifi a kai ku kiyaye wannan saboda haka aiki na malanta malamai su sani ba wai ta hafizul qur'an ne kawai ka karantar da ƴan matan anguwa ku hadda qur'ani ba ba wai ka karantar da su su haddace 40 hadisa ba na daga ciki malamai ƴan gwagwarmaya ne shine in suka ji an yi abin da ba daidai ba sai su fito su ce ba su yarda ba saboda su suke magana a bakin mutane a madadin mutane maganar addini magana ce wanda yake jama'a gari ba za su iya faɗi ba to amma ana so a san meye matsayin wannan makarantar in aka ce wannan makarantar ba wannan ginin ba jama'ar da ke taruwa a nan meye matsayinsu game da kaza sai malamin ya fito ya magana to in ya shuru yanzu duk waɗannan jama'a sun yi shuru kenan to abin yana cinsu idan wannan masallacin ne masu masallacin nan da ke taruwa suna sallah menene ra'ayinsu game da wannan abin ina aka kwana ina aka tashi dole ne malamai sai sun bude baki sun yi magana wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumunahu alqawri ne Allah ya da duk malamai cewa za ku bayyana ba za ku boye ba qala a aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri kun yadda kun yi alqawari kun sa hannu qalu aqrarna malamai suka ce mun tabbatar qala sai ce fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin kai da ka sa hannu akan zaka faɗi gaskiya sai Allah ya ce to kai kuma ka dawo ka zama shaida akan mun yi alƙawari da kai zaka faɗi gaskiya saboda haka malanta ba wai tana nufin kawai ku karantar da mutane ana zaluntar su a siyasance ku ja baki ku shiru ana zaluntar su ta hanyar kuɗi ku ja baki ku shiru ana zaluntar su ta hanyar mutunci ku ja baki ku shiru ina malaman jihar Lagos yanzu dole ne su miƙe su fito su yaƙi gwamnatin Lagos akan me akan cewa da tayi ta haramta hijabi a cikin makarantun gwamnati su fito su rubuta su nuna ba su yadda ba su fito su yi magana a jaridu shine abin da muke nufi da yaƙi amma malaman jihar Lagos in suka ja baki suka yi shiru sai Allah ya tsine musu albarka dole ne su fito su je su zauna da governor su ce kai musulmi ne uwarka hijabi take sawa su rika kana sa hijabi ya aka yi kace a daina sanya hijabi a cikin makarantun gwamnatin jihar Lagos. Kafi Latif Jakan da gwamna ne, Latif Jakan da shekara 30 da ta wuce yayi gwamna a Lagos. Mai gidanka Tinubu gwamna ne, shekara 8 zai yana gwamna bai haramta hijabi ba. Duk wanda ya gwamna a Lagos kaf musulmi ne, bai taba haramta hijabi ba sai kai, kuma kai ma musulmi ne, aina ka samu wannan fatawar. Malamai su je su same shi su gaya mishi. Dole ne wannan aikin malamai ne. To amma malamai suka ce an ce mana a tsarin salaf shuru ake yi, sai ku shuru. Wata ran kuma sai a ce to dole duk wata yarinya yanzu ta cire dan kwali, dole a daina sa dan kwali. Ana na wata ran sai a ce kowace yarinya sai ta kona kanta, sai ta yi kwali za ta zo. Ana nan kuma wata ran sai a ce to miniskirt za a rinka sawa. Yo ku kuna jin ba dan irin wannan barazanar da muke musu ba suna firgita, kuna jin zariyar nan za ta zaunu mana ne yanzu? Ku kun san bala'o'in da Allah ya danne a ƙarƙashin irin waɗannan abubuwan da ake musu? To kuma me kuke tunani yau a ce an samu wannan yayi, wancan yayi, wancan yayi, wancan yayi, sannan kuma dole sai kowa ya haƙura da kwaɗayi? Saboda da ka ɗauki zafi za su yi tunanin okay, akwai talauci, ku kai mishi buhun masara uku, ku kai mishi na gero, Azumi ya yi ku kai mishi geron kunu. Imamu Ahmadu ibn Hanbali ya zauna a gidan kurkuku tsawon shekaru, yana dawowa sai suka kawo kuɗi buhunan abinci kaza kaza, sai aka yi sallama da ya fito aka ce gashi. Ya ce na menene? Aka ce a ai mai girma gwamna ne, ya ce saboda ka daɗe a kurkuku to gashi wannan a ɗan gyagije. Sai ya ce hazihi ashaddu min tilka, ya ce kun ga wannan to ta fi wancan bala'in, gwamma mu koma kurkuku da mu ci wannan. Yana shiga gida sai matar shi ta ci kwalashi. Mun zauna wata da watanni, shekara da shekaru a cikin yunwa da wahala, kai kana can an tsare ka, yanzu kuma za mu sarara? Ya ce sarara, sarara kike so? Ga hanya sai kike yake sarara. Ya ce amma ba za mu karɓi wannan abun ba. To yanzu wai an ce wai ana sulhunta da malamai, duk an yi sunayen malamai, ko ne za a ba shi kujera umara, za a ba shi kujera haji, za a ba shi ragon layya, za a ba shi shadda sallah. Shi kenan? Wai abin da ake so shi ne silent, ku yi shuru, ku je ku yi ta zikiri. Akwai ƙalubale mai yawa ku gane wallahi. Kun tuna Mala Abubakar Gumi yana ƙasar nan, shi ƙwaya ɗaya in yi magana sai ta girgiza ƙasar, sai ka ga an fasa wani zalunci. To ya kamata yanzu ya zama ana da Abubakar Gumi a kowace jiha, ya kamata a kowace ƙaramar hukuma, ya kamata a kowane masallaci, ya kamata daga ko'ina. Saboda mutumin da ya shekara 40 yana karantarwa, ya kamata a ce an samu irin shi fiye da 400. Amma duk sai ku ja baki ku shiru, sai ku ce wai malaman ku sun ce wai ayi shiru. Gashi Annabi yana cewa faman ankara faqad bari'a, wanda ya inkari ya kubuta, zai je lahira free saboda yayi wa Allah aiki. Wa man kariha, wanda ya kyamata, faqad salima, ya zauna lafiya, ba za su kulle shi, ba za su zage shi, ba za su yi kaza ba. Walakin man radiya, amma wanda ya fi kowa bala'i shine wanda ya yarda da abin, wata ba'a kuma ya bi. To duk wanda aka ɗibi wani portion aka bashi ya bi. Duk wanda yake salon wa'azi iri kaza yanzu da aka ɗauka aka bashi ya canza, shi ma ta ba'a ya bi. Don haka malamai dole ne ku riƙe wuta ba ɗaga ƙafa. Lallai ne ku san cewa na daga cikin abin da talakawan ƙasa suke tsammani daga gare ku, shine ku tsamo su daga cikin wannan bala'in politically, socially, morally, religiously, waɗannan spiritually, waɗannan halaye duk talakawan ƙasar nan sun shiga cikinsu. Kuma ba dan komai ba saboda kaɗai abin da ake kira corruption. Kuma ga agencies nan sun kafa na corruption amma agencies din kawai ana amfani da su ne a matsayin karnukan farauta ga wanda kawai ake so a cimma. Akan wannan kujeran na zauna na saki maganganu daya so biyu har yau ku fada me yasa ba su fito sun amsa ba. Sai aka aiko mini wai wasu manya sun ji wannan kasar suna son su zo su zauna da ni, nace kofa ta a bude take koyaushe su zo. Akan matsalar kudin nefa, kudin da yar aduwa ya fitar biliyan goma sha daya naira shugaban kasa Umaru Musa yar aduwa ya fitar dan ayi aikace-aikacen wutar lantarkin Najeriya kap. Sannan Saudi Arabia ta ba da duk wata na'ura da duk wata falwaya da ta shafi wutar lantarki kap. Nace ina kudin suke? Ai a jaridu da sauransu, har yanzu abin yana nan a internet, an fitar da sunayen waɗanda suka raba kuɗin tsakanin waɗannan da su waɗannan da su waɗancan da su waɗancan, ƴaƴan wasu ne a ƙasar, saboda haka yanzu an fito da su amma kuɗin ba su dawo ba. Sai na ce to a tafi, tunda mun ji inda kuɗin aka cinye su. Amma su waɗannan transformomi manya-manya da Saudiya ta bayar, da waɗannan wayar wuta, da waɗannan falwayoyi da kam Saudiya ta bayar, ka je ka nemi kaset din na fiqhu sirra, sai da na ambaci har sunaye suna ina su waɗannan na'urorin. Shine wani ya aiko daga Kaduna hajaran majara, suna nan don Allah suna son za su zo su ganda. Nace Allah ya kawo su tun watan azumi har yau, me yasa ba su zo ba? Abinda muka ce kawai a fito da waɗannan abubuwan, in ya so a sake tunanin yanzu ina ne za a sake fitar da wasu kuɗin da za a yi aikin. Saudi Arabia ta ba Najeriya duk abin da ake buƙata wanda zai gyara matsalar wutar lantarki kaf na ƙasar, har falwaya ba lokacin fahad ba. Duka wannan maganar daga 2009 ne aka yi ta zuwa yau. Ina kayan suke? Kudin dai da aka fitar an cinye, to kayan suna ina? To ina yan boko? Ku tashi ku rubuce-rubuce, ku rubuta a jarida, ku rubuta ku ce kuna son information akan kaza, ina ma'ana bill of information da aka yi passing, ku rubuta ku ce a ba ku bayani akan waɗannan abubuwan. So da haka malamai ku san aikin da yake kanku, kai kuma ɗalibi da kake karatu kana jin ana ta raba kujerun hajji, kai abin da kake kallo na malanta kenan, to ka san akwai ƙalubale babba. Malamai aikinsu shine su bayyana gaskiya kuma su tsaya a kanta, su haƙura da yunwa da talauci, saboda su je su samu wannan abin da Annabi ya kira faqad bari'a, ya kubuta. Fa qalu ya rasulullah, sai sahabbai da suka ji wannan karatu sai suka ce to ya manzon Allah, ala nuqatiluhum, waɗannan irin shugabanni masu cinye komai, masu taushe komai, ba ma yaƙe su ba a huta? Qala la, sai Annabi ya ce a'a, kar ku yaƙe su, ma sallau, matuƙar suna sallah. Me yasa malaka kawo wannan hadisi? Dan ya nuna sallah na tsare mutum daga a yaƙe shi, to in ya ƙinta fa za a yaƙe shi. Kaji dalilin da yasa malaka hadisi? Ma dama suna sallah, to kar ku yaƙe su. To wannan na daga cikin abin da muke ta gaya wa matasa kuma, waɗannan din ba yaƙasu za a yi ba, a yaƙin shi ne bil hujja. Shi yasa ba ga zan zo in yi magana nan ni kadai albanin nan da kake gani, wanda ban wuce ai loma da ni ba, amma sai in kewaye a ƙasar nan da motata ni kadai kuma in shiga ko ina, kuma mu haɗu da wani ya ce ka ai malam na ji wani kasar da Allah ka rugurguje mu, in ce ku ne su waye? Ce to abin nan dai wajen nefa, tsakaninka da Allah kai ba za ka yi mamakin irin waɗannan maganganun ba. Waɗannan maganganun in babu hujja a kai, in aka ɗaure ka ba za ka fito ba. So ba maganganu ne masu sauƙi ba, yaƙasu da za ku yaƙe su ne kuna da hujja. In aka zo aka ce ina dalilin da ya sa ka faɗi kaza, sai ka ce kaza, sai ka zaro kaza, sai ka ce nan ba sa hannun wani ba ne, to sai kuma ka ji an ce to alagafa ta malam, ai an ce a ɗinka sirranta al'amuran nan. wallahi haka muke da su suna ji su sun sani saboda haka abinda muke cewa matasa ku kiyaye shi wannan yakin da aka daura da zalunci ba yaki ne na bindiga ba ba yaki ne na bomba yaki ne na hujja ku tattala hujja wanda za ku rinka kalubalantar su akan duk abin da suke yi sannan ku rinka zuwa kuna zama a cikin majalisar dokoki da ta jiha da ta tarayya ku rinka zuwa kotuna kuna jin me ake yi kwakwalan ku su bude saboda gobe ku ne malamai ku ne shugabanni ku ne za ku iya tarkan wannan aradun daka yanzu inda a ce matasan da suka kewaye wannan mutum da ya tsaya takara Buhari da talaka suka zaba da a ce matasa ne irin ku wadanda kansu ya waye suka san kaza suka san kaza da yanzu halin da muke a kasar shine irin halin da ake ciki a Senegal ba yaki ba tashin hankali amma an aka zabe sai a ce a'a a sake maimaitawa a yi gashi na a Senegal nan Senegal gata nan Africa ta yamma ce ƴan uwanmu ne bakaken fata gashi nan an yi zaben ko ɗeran Masar ba a kashe ba kuma an zaben wa mutane abinda ba sa so suka ce ba su yadda ba dole aka koma aka ba su abinda suke so amma ku duba mu a kasar mu ana can yanzu ana zabe a jihar Kebbi kaje kaga irin danyen makircin da aka shirya tun jiya tukuna tun shekaran jiya waccan to haka talakawa za su ci gaba da zama ina malaman jihar Kebbi me yasa ba za su fito su yi magana ba ina malaman kasar dole ne malamai sai sun rinka shiga national issues domin national issues a hannunsu suke su fada wa mutane ayi kaza ga abin da ya dace ayi amma ba matsala ce ta abu gaban ba a harbiwa ne a'a gashi sahabbai suka ce da suka ji manzon Allah ya faɗi abin yayi yawa sai suka ce kai ba ma yaki mutanen nan ba annabi yake a'a ma dama suna sallah to kai karka zo ka ce sallar su ta banza ce a'a kaga musulmi na sallah eh yana sallah to karka taba shi amma in yi zalunci zaka ce zalunci ne ba za ka yi shiru ba ina gaya muku wannan yafi zafi fiye da ku yake su domin wajen yaki sun shirya da sojoji sun shirya da igwa sun shirya da kaza akalla za ku yaki in yaka amma mutumin da ya zalunci aka dago file din da ya zalunci aka ce jama'a ga abin da yayi wannan yafi mishi zafi yau kwana uku muna Abuja muna tare da waɗannan manyan kurayen fa ana gogormaya ne akan wannan magana ka ta fito muka ce kun yi kuskure tun da muka santa magana akan wannan false subsidy din ba a son magana ta fito ga committee Faruk Lawal gashi nan text suke ta mishi wai don Allah kai ya bayyana amma naira miliyan nawa aka kashe don committee ya aiki mutane nawa ne waɗanda su ba su da gata aka zo aka haskaka musu camera MTA da AIT da Channel News aka tona asirinsu kaga mutum injiniya ne a NNPC ai mishi tambaya sai ga bakin shi yana rawa kamar aljani ya shige shi sai a ce you don't have anything to say about your office game da ofishinka amma ba za ka iya cewa komai ba sai ce ba zai iya to yanzu wannan takardu ta waɗannan kuɗi me za ka ce bai san me zai ce ba sai ga ya zama maraya ya zama fakir miskini a gaban ƴan jaridu to su ba su da gata ne aka taka su har sama can sai aka gano su waye shugabannin zaluncin sai aka gane oga kwata-kwata na ciki wane yana ciki wance tana ciki su wane suna ciki su waye suna ciki wace da su wance da su wane duk suna ciki su sai aka ce to yanzu gaskiya tunda abu ya kai haka to don Allah kada a bayyana abin nan kaga ranar gaskiya kenan su waɗancan ƙanana da suna da gaskiya da sai su ce to mu aka bayyana namu amma yanzu su ma cewa suke eh don Allah ayi hakuri haka eh a bari haka saboda in aka ƙara bayyana na saman to su ma nasu zai ƙara fitowa shine abin da nake gaya wani dattijo waɗannan kuɗaɗen su ne ake sata ana zuwa garuruka ana gina masallatai sai a ce ai muna nan da ɗanmu yana wuri kaza ya zo ya gina mana masallaci ya zo yana ta siyan gero yana raba wa talakawa a ina ya samo kuɗin a ina ya samu kuɗin, ba a bincike game da wannan. A ya zo ya gina mana makarantar Islamiyya, a bana ya biya wa malamai 50 aikin hajji, a zai kai tsofaffi guda 60 cikin dangin shi aikin hajji, a ina ya samu kuɗi. Haka ɗan garin nan ya zo yana riƙe da wata ma'aikata a cikin ɓangaren hukumar alhazai ta ƙasar nan. Guzurin alhazai ne da ake bayarwa yake yankewa, da haka sai zo a sai fili nan, a sai kaza nan, a sai kaza nan, a sai kaza nan, a sai kaza nan. Muka shirya takanas da ni da Awwalu a waisu Allah ya ji ƙanshi, muka je har gida muka gaya mishi, muka ce magana ce wadda mun san in ba mu ba da irinmu ba wanda ya isa ya gaya maka, tare aka haife mu tare muka taso, kuma mu mun ji labarin ga irin yadda kake samu kuɗin nan. Ka ji tsoron Allah, ka sani da cewa kumfa ba inda za ta je za ta bushe, amma danƙon ta fa yana nan a jika. Muna da labarin ga irin idda kake samun kuɗi kake wannan buragaza, ka ji tsoron Allah. Ka abin da yace sai ce wallahi matar shi ma malama ce, takan yi mishi wa'azi akan abubuwan nan, to amma abin ne wallahi ya riga ya zo mishi kamar kaddara. Matar shi ma malama ce kuma takan yi mishi wa'azi akan haka, amma abin ya zo mishi kamar kaddara, sai nace a kira ta. Ke kine mishi wa'azi? Wallahi billahi akramakallahu, ni mishi wa'azi, an wa'azi. Nace amma da ke yake jajjagawa ana shanyewa? Na'am, ulama bani Isra'ila kenan. Malaman bani Isra'ila, manzo Allah ya ce haka suke, su kai wa'azi kuka ki bari sai su dawo su zauna, sai a ci gaba. Sai to ya za a karba kallawa shikenan. Sai a jajjaga a shanye tare. Yau ina abin yake diya watsi. Amma waɗanda aka zalunta fa, alhaji ya dauki kuɗin aikin hajji ya biya, za a bashi cikakken guzuri, sai a je a datse sai a bashi rabi. Sai a yi canjin riyal faka-faka, sai ga an cika mai hannu da kuɗi, sai ya je ya kirga ya bayar ya sai kaza sai kaza, sai ga kuɗi sun ƙare. Sai ka ji kullum a hajjin bana alhazai kaza guzuri ya ƙare, suna bara alhazai kaza suna zanga-zanga, sun ba da kuɗin su cikakku, amma wani ya zaftare, in ya zaftare shikenan sai zo sai sai fili sai ƙara masallacin anguwarsu, sai a ce ai yaron nan ai karatun shi yayi albarka, ai abin akwai fatahi a kai. A wannan lokacin da ni da makamantana a muciya har gatse ake mana, ana cewa kaga karatun boko mai albarka kenan, yaro ya taso kwanan nan ga gidaje yana ta siya. Amma boko irin na su malam Awwalu, tun Bature na karantar da su suke boko, amma gashi nan ba su da komai a hannu. Wai gatse ake mana. Allahu akbar. Allah maraukakin sarki ya kiyaye. Wannan hadisi da muka karanta, al-Imam Muslim ya ruwaito shi, za mu zo mu karanta shi lamba ta 1854, da kuma Sunan Abi Dawud, da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a lamba ta 4760. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka ma damar musulmi yana sallah, in ba ɗayan abubuwan nan da muka faɗi ya tabo ba, to ka kyale shi babu ruwanka da shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am, mun karanta hadisin Zuhair dan Harb, hadisi na 139. Za mu tashi hadisi na 138, a inda yake wa haddathana Suwaid ibn Sa'id wa ibn Abi Umar qala haddathana Marwan ya'ni al-Fazari an Abi Malik an Abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أتكلم وانا حديث إمام مسلم يكي تيوا مالمينا ميسونا سويد الأن سعيد ياكران تدمو حديثي تككن سونا مالمنا مسلم شيني سويد الأن سعيد الأن سهل الهروي أسل شي متمن أينهن قرن هراني. Sannan kuma ya koma Hadasan, don haka akan ce mishi Al-Harari, Al-Harawi, Al-Hadasani, sannan kuma akan ce mishi Al-Ambari. Ina fata an gane, mutumin kirki ne kuma yana daga cikin abin da Allah ya jarabce shi da shi. shine Allah ya jarabce shi da makanta ainihin wato a ƙarshen rayuwar shi. Sannan Imam Muslim ya ce wa Ibn Abi Umar da Ibn Abi Umar, al-Imam Ibn Abi Umar shine Muhammad dan Yahya dan Abi Umar al-Adni. Ina fata an gane. Ya ainihin zauna a Makka ya koyi karatu kuma ya zama babban malami. Sannan sai kuma Imam Muslim yake cewa qala waɗannan malaman nashi da Suwaidu da Muhammad dan Yahya dan Abi Umar suka ce haddathana Marwan. Marwanu ya'niyani wato suna nufin al-Fazari. Haka za ku gani ko? Ya'niyani wato su biyun suna nufin cewa Marwanu da ya karantar da su Marwanu al-Fazari, sunan shi Marwanu dan Muawiya dan Haris dan Asma dan Kharija dan Hisn dan Khuzaifa dan Badar. Ina fata an gane. Abu Abdullahi mutumin kasar Kufa ne amma ya zauna kasar Makka, sannan daga ƙarshe koma kasar Dimashq. Sannan yake cewa an Abi Malikin, shi ko ya karbo wannan ainihin hadisi daga Abu Malik. Sa'ad dan Tariq al-Ashja'i tabi'i ne babba mutumin kirki, shi kuma yace an abihi ya karbo daga Malik wato mahaifin shi mai suna Tariq dan Ushay. Ina fata an gane. Tariq yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu, naji manzon Allah yana cewa man qala la ilaha illallah, wanda ya faɗi la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya kafirce wa duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba. Kaji sharadin la ilaha illallah na farko kuma mafi ƙarfi shine in ka faɗe ta sai kuma ka kafirce wa duk wani abu wanda ake bautawa wanda ba Allah ba. Haruma maluhu wa dabu, to da dukiyar shi da jinin shi haramun ne musulmi su taba. Wa hisabuhu ala Allah, sauran hisabin shi kuma yana ga wurin Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan hadisi yana daga cikin ainihin wato hadisai waɗanda al-Imam Muslim ya ainihin ruwaito, kamar yadda ainihin wato aka ji insha Allah ta'ala Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadin shi, haka al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba, al-Imam Abu Nu'aym a cikin al-Mustakhraj da al-Imam At-Tabarani a cikin littafin al-Kabir, haka nan al-Imam Ibn Manda dukkanin su sun fitar da wannan hadisi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. يتي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حول السند وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. إمام مسلم يسأك يتي وكما مالمينا أبو بكر عن أبي شيبة ya karantar da ni hadisin da malamin su mai suna Abu Khalid al-Ahmar mai suna Sulaiman dan Hayyan al-Asdi kenan ya karantar da su. Sai Imam Muslim ya sake kawo wani isnadin yace wa haddathani Zuhair ibn Harb, haka kuma malami na Zuhair dan Harb ya karantar da ni wannan hadisin, shine wa haddathani hi din damiri ne ya udu ila al-hadis. Zuhair dan Harb ya karantar da ni wannan hadisi yace haddathana Yazid ibn Harun, Yazid dan Harun ya karantar da shi wannan hadisi. To sai Imam Muslim yace kilahuma, da Zuhairu dan Harun da Yazid dan Harun da Abu Khalid al-Ahmar dukkan su biyu an Abi Malik, daga ainihin Abu Malik an abihi daga nashi mahaifin. Sannan annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, ya ji annabi na cewa man wahada Allah, wanda ya kadaita Allah. Thumma zakara bi mislihi, sai ambaci hadisin irin wancan da muka karanta. Sai ku kiyaye wancan hadisin da muka karanta, kun dai ji yadda ainihin wato lafazin shi yazo ko? Hadisin farko da muka fara karantawa me yace? Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah. To anan madadin yace man qala la ilaha illallah, sai yace man wahada Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah, shine inda yace thumma zakara bi mislihi, sai ya ambaci hadisin irin wancan. Ina fata an gane. Babu dalili ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yughargir, haka yace anaku babin. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت باب دكي بياني أكن وند متوى تحلرت مشي سيكما يفا لا إله إلا الله تو مسلم تنشيا تبتا ما لم يشرع في النزئ ما تقردي بيشغا حالم بزغل ريبا ما لم يشرع في النزئ كو؟ ما damar bai shiga halin fusgal rai ba wato abinda babin ke cewa matakar mutun ya faɗi la ilaha illallah ga mutuwa ta zo in dai ba an fara fusgal ran shi bane to musuluncin shi yayi sai ya ce wa huwal gargara fusgal rai din ita ake kira gargara wa naskhi jawaz al-istighfar al-mushrikin sannan wannan babi zai karantar da mu ada an halatta da ko wani ya nema wa iyayen shi gafara koda mushrikai ne to wannan babu zai karantar da mu a'a an shafe wannan daga baya wad dalil ala anna man mata ala shirk sannan wannan babu zai karantar da mu dalilin da ke nuna duk wanda ya mutu akan shirka fa huwa fi ashabil jahim yana daga cikin ƴan wutar jahim kenan wannan babu zai nuna mana ujuku da ya mutu da na mandi azzikiwe da awalau waɗannan kai tsaye mun san sun mutu akan shirka ne ko to kai tsaye sai ka ce suna wuta kada ka ce to ba a san yadda abi a suna wuta kai tsaye ma damar kana da yaqini wani ya mutu akan kafirci to ka ce yana wuta wala yanqidhu min zalika shay'un min alwasa'ili duk wasu darajoji da dangantaka ba za su iya amfana mishi ba ba za su iya kubutar da shi ba ma'ana ko da dan shi annabi ne ko baban shi annabi ne ko yaya yake da dangantaka da wani na kusa da Allah ma damar ya mutu yana da shirka to wannan ainihin dangantaka ba za ta amfana mishi ba a cikin wannan nuska ta wasu yace babu dalili ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yughargir babin da ke bayani akan dalili game da ingancin musuluncin mutumin da mutuwa ta halarto mishi sai ya musulunta to musuluncin zai amfane shi matakar bai shiga gargara ba in ba ku manta ba a muqaddima karatun littafin nan dama na yi muku wani karatu na musamman cewa babuka da ke cikin sahihu muslim ba muslim ne ya yi su ba kuma suna da bambanci da juna da gargwadon waɗanda suka yi su sannan wannan malami malam Muhammad Ali Adam yayi mana alƙawarin cewa waɗansu babukan akwai kurakurai a ciki dan haka zai rinka gyara su to gaskiya na daga cikin gyaran da yake shine in yazo kawai sai dubi wanda aka kulla din sai ga ya rage wasu abubuwa ina fata an gane qala wa haddathani harmalat ibn yahya at-tujibi akhbarana abdullah ibn wahb qala akhbarani yunus عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله أكبر كراتون حديثنا دقيقين البركش جماعة zai dauko maka wani tarihi wanda yake in ba Qur'ani ba duk duniya ba za ka samu tarihi mai gaskiyar shi ba. Yanzu wannan wani tarihi ne da ya faru gagarumi a musulunci. Duk littafan Turawa da suka rubuta tarihi kap ba su da wannan. Duk wani professor da zaka same shi na tarihi kap zaka samu bai san wannan ba sai in musulunci ya karanta. Ashe wannan yake nuna if you are a professor in the history or in archaeology but you sideline Islam you missed a lot. Ma'ana in kai professor ne a cikin tarihi amma baka bincike game da musulunci to akwai tarihi da yawa da baka sani ba. Akwai tarihi da yawa. Kun ga Qur'ani ba littafin tarihi bane amma akwai tarihi a ciki. Qur'ani yazo da labarin wadhkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf shekara 1400 1400 years ago Qur'ani yazo da wannan tarihi. Allahu akbar. Amma Turawa sai 1984 suka gano garin. 1984 Turawa suka gano abin sai aka nuna a Discovery Channel cewa an gano wani gari wanda babban gari ne amma sai yashi yazo ya rufe garin da mutanen garin. Iya abin da suka iya cewa kenan. Sai suka ce sun bincika dillata tafan duniya na history ba ai tarihin waɗannan mutanen ba. Suka ce sun bincika dukkan littattafai na archaeologist wato malaman tarihi da ke gano gurare da abubuwan tarihi. Suka ce ba inda aka taɓa faɗin wannan. Sai suka ce sai Al-Qur'ani. Sai suka ce Al-Qur'ani ne kawai aka kawo wannan shi ne wadhkur gashi haɗin islamiya ya iya ba sai professor ba. Wadhkur akha adin idza anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat al qurun wa huma waqta وكان كرت خلتي مظهر ميتي مسو أن لا تعبدوا إلا الله يتي وعزي مسو كرك بوتا وقواسي الله قرن قبع إنش أتدو لدي يكي هكا قرآن يتي وذكر أخا آدي كباس الهبار نو وان آداوا كاغا نتايا قرآن يافت سونان قرن يو وان آداوا ina ne adawa suka zauna? Adawa sun zauna ne a yanzu a kudancin Saudi Arabia. A kudancin Saudi Arabia a makarantar nan muna da complete package na video na tarihin garin kap. Kaga ya faɗi sunan kabilun menene ya ja aka kifar da garin? Qur'ani ya faɗa. Yaya geographically garin yana ina? Men waɗannan alamomi ake iya gane garin da shi? Sai yace wadhkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf yace a tudun yashi tura garin sakuce 1984 shine suka sakuto garin. Sai suka ce amma fa sun bincika kap duk wani littafin tarihi duk wani malamin tarihi an tuntube shi a duniya yace bai taba jin labarin garin ba. To a lokacin Turawa hankalinsu ya fara dawowa jikin sun abu ya turke sai su ce to aje a tambayi musulmi. Kun san da reni ya kai reni da Bature in ya tashi bincike ma gaba ɗaya baya kallon musulunci. To sai aka ga sai a gama shan wahala kap a kashe miliyoyin kuɗi aje a yi bincike sai a kasa gano komai. Sai a zo a cikin aya ɗaya sai a ji Allah maɗaukakin sarki ya ce iqtarabati sa'atu وانشق القمر دلا مليون نوى توراوا suka kashe aka tafi kumbo a holo 11 aka tafi aka shiga duniyar wata kap. Sai aka je ba a gano komai ba amma abinda aka gano shine wata ya taba tsagewa. Sai aka zo America ana ta celebration ana ta tafi ana murna manyan malamai masana sun dawo daga duniyar wata sun taba gano cewa wata ya tsage. Sai malami ya ce kada Allah ku mashirmanta ne da Allah gashi abin arabin aya? Arabin aya ma Allah ya gama karatun gaba. Ku mashirmanta ne miliyan nawa ko kashi kuna wani celebration? Da suka gani kuma sai suka ce a na so Dawa, ɗan Najeriya kenan, haka ne abin shi kenan. Asiriya to. Saboda haka kai musulmi in ka tafi kana karatun chemistry, ka zo ka binciki chemistry a Qur'ani. In ka je kana karatun history, ka zo akwai history a Qur'ani. Saboda haka kai za ka zama historian. Malamin tarihi ne kai, amma kai kana da wasu darajoji waɗanda su ba su da su. Yanzu a ƙasar nan, waɗanda suke karatun tarihi, da a ce sun iya karatun addinin musulunci sai sun samu tarihin da sauran colleagues ɗinsu ba za su samu ba. Sai a ɗauko babban professor daga Jami'ar Ahmadu Bello, masanin tarihi. In ya zauna ya nemi maka wani tarihin sai ka ji ayya. Da ya san kaza da Abdullahi Gwandi ya rubuta, sai ka ji ya ce bai sani ba. Ka ce prof baka san kaza ba, sai ya ce bai sani ba. Sai a ce mishi gashi a cikin Infaqul Maisur, sai ya ce to ai ka gani da Larabci aka rubuta. Sai a ce to ai prof wannan Larabcin yana nan rubuce kafin ka iya Turanci, ya ka tsallake wannan. How comes? Ba makaranta Allah aka fara saka ba? Shi ne matsalar da ta faru. Ya kamata ku kiyaye jama'a. Mu wannan musulunci mu daraja ce, ba kaskanci bane, kima ce. Sai Allah ya soka. In Allah bai soka ba, ba za ka musulunta ba. Baka ji abin da Allah ya ce, balaqad mannallahu alal mu'minina. Allah ya so mu'minai da ya musu baiwa, ya aiko musu da annabi. Zuwan annabi baiwa ce, daraja ce. Allah ya so mu ne, da Allah bai so mu ba sai barka. Ka zo lokacin annabi Isa ya tafi, annabi Muhammad bai zo ba, duniya ta rikice, ka gama hayaniya ka kaf, ka tafi. Allah ya ce maka ba haka nace ayi ba, ba kada kararrawa, ba haleluya, wai kawo muku. Saboda haka ku kiyaye jama'a, wannan karatu yau yana dauke da wani gagarumin tarihi ne a musulunci, wanda saboda wannan tarihi sai da Allah ya ruwan saukar da wasu ayoyi su kutun da guda. Imam Muslim ya ce, wa haddathani Harmalatu ibn Yahya at-Tujibi, malamina Harmalatu dan Yahya Batujibi, mutumin kasan Masar ne, ya karantar da ni hadisi ya ce, akhbarana Abdullah ibn Wahab, nashi malamin mai suna Abdullah dan Wahab dan Muslim, ba Quraishi ne, amma Quraishancin nashi ma'ana shi bararren bawan Quraishawa ne. Kana yace akhbarani Yunus, malamina Yunus dan Yazid al-Amawi, ya karantar da ni hadisin da ya samo shi an ibn Shihab, daga Muhammad ibn Muslim az-Zuhri ibn Shihab. Kana yace akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib, malamina Sa'id dan Musayyib, ya karantar da ni hadisi an abihi, daga mahaifin shi mai suna al-Musayyib dan Haznu. Za mu zo mu cikakken tarihin baban Sa'idu ibn al-Musayyib insha Allah ta'ala, idan karatu ya karatu a cikin wannan hadisi insha Allah. Baban Sa'idu ibn al-Musayyib sahabi ne, shine Musayyib dan Haznu. An fahimta jama'a? To da yake su an haife su ne a jahiliya, to mahaifin su yana da suna ne irin sunan jahiliya, Haznu, baƙin ciki, ɓacin rai, nunkufurci, damuwa. Me kake tunanin irin wannan sunan akwai albarka a cikin shi? To amma jahiliya ce. Don haka Sa'id ibn al-Musayyib ya ce, lokacin da kakanmu ya zo zai karɓi addinin musulunci, manzon Allah ya ce, ya sunanka? Sai ya ce, sunana Hazn. Sai manzon Allah ya ce, a'a, a canza maka suna? Sai ya ce, a'a, ban yarda ba. Sai annabi ya ce, shikenan, an baka da shi. Annabi baya yin dole. Mugun suna, in aka zo da mugun suna sai annabi ya canza. Ya taba zuwa ya tambayi wani, ya sunanka? Shi ma haka ya ce, Hazn ko Huzn. Sai manzon Allah ya ce, bal anta sahal. Sahal. Sunanka baƙin ciki, damuwa, nun kufurci, bala'i. To a'a, sunanka Sahal, sunanka mai sauƙin al'amari. Sai ya ce ya karɓa. Wannan dattijo shi sai ya ce bai karɓa ba. A ban mishi sunan shi na gado. Manzo Allah ya ban mishi. Sa'id ibn al-Musayyib ya ce, haka wannan suna sai da ya bi jininmu. Sai da ya bi jininmu. Ya ce haka Siddan. sai kawai sai mu ji mu cikin bakin ciki da damuwa. In ka ce wa dan uwanka wai kai baka jin wata dabi'a a lokaci, sai ka ji kawai kana cikin bakin ciki, ce kwarai kai ma kana ji, yace ce sunan kakanmu ne yake bin mu. Shi yasa kar ka taba sanya wa danka mugun suna, ka samu suna mafi kyau, saboda suna Bahaushe yake linzami ne, suna linzami ne. Duk sunan dan adam yana da tasiri akan shi, ku kiyaye. Ka dubi da wahala a sa wa yarinya suna Aisha, ka ganta ba ta da hazaka, ba ta da zakakuranci, za ka gabata tsoron abin duk da ya shafi karatu da wayewar kai. Da wahala ka samu Aisha baya-baya, ka je ka binciken Aisha gidanku. Ina fata an gane, saboda Aishar manzon Allah haka take. Yarinya ce ƴar ƙarama, amma game da harkar karatu ba ta da wasa. To duk wanda ya sa wa ƴashi suna Aisha a musulunci, sunan waccan ce. Sannan ka dubi Uthman, duk inda ka dubi Uthman a musulunci, insha Allah, in dai ba an yi kuskure ba, za ka same shi yana da kunya, yana da kawaici. Saboda wancan Uthman na farko, duk wanda ya sa wa ɗanshi suna Uthman, to yana neman wancan tabarrukin ne. Sai da yana da kau da kai, sai na Uthman yana da kau da kai, yana da kawaici. Shi yasa wata ran Annabi ya zauna, kafafuwan shi, cinyoyin shi duk sun bayyana haka. Aka ce ga Abubakar ya shigo, yace ku ce ya shigo. Ga Umar ya shigo, yace ai ga Uthman. Sai manzo Allah sai ta sai gyara haka, sai gyara, sai rufe kafafuwan, sai yace ku shigo. Sai aka ce manzo Allah, to wadannan ai duk surukanka ne, su ma akai wannan Abubakar kana auren ƴan shi, Umar kana auren ƴan shi. Sai wanda ke auren ƴarka sai yace ba haka ne dalili ba, dalilin ba na surukuntaka bane. Yace mali la astahi min man tastahi minhu almalaika, mala'iku ma suna jin kunyar shi, me yasa ni bazan ji kunyar shi ba. Sayyidina Uthman kenan. To sannan kai ka dubi Umar, duk inda aka sa wa da Umar, to yana da wahala, sai dai a kawo ƙara, ba dai uwar shi ta kai ƙara an ci zalin shi ba, da wahala. Ka duba ta kyau ka gani. Ina fata an gane. Haka malamai suka ce ka je kai ta lissafi. Wato suna yana da tasiri, don haka in ka haifi ɗa ka dubi sunan da ya fi kowanne albarka ka sa mishi. Shi yasa wata yarinya ta zo, ya sunanki? Sai ta ce sunana Barra, ƴar Abdullahi ɗan Umar ce. Sai manzo Allah sai ga to Barra, in aka ce Barra suna ne mai kyau, amma kuma akwai wata matsala. Idan yanzu aka shigo aka ce Barratu na nan, mai bin Allah na nan, in ba ta nan sai ku ce mai, a'a, to yanzu ku duk ba kwa bin Allah kenan, nan duk ba mai bin Allah. To da Annabi ya dubi abin ta haka sai ya ce to bal anti Jamila, yake sunanki Jamila. To yanzu kaga wannan dattijo anyi a cire mai sunan nan yake, gashi sai da sunan ya bi jikokin shi su Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id yace wani lokaci kawai sai in ji ni cikin damuwa, sai na rinka bincikar dangi, su ma sai suka ce haka. To da yake malamai ne, sai suka ce sai suka gano sunan kakansu ne ya bi su, saboda haka suna linzami ne. Don haka in ka musulunta, in sunanka ba mai kyau ba ne, to shikenan sai a canza maka. Amma in sunanka mai kyau ne, sai a bar maka, don yana da wani yare kawai, ba komai. Sunanka Jacob, duk takardunka na makaranta Jacob, to me Jacob? Yakubu. In ka ga dama a bar maka Jacob ɗinka, don ma'anar Jacob kawai Yakubu. Menene sunanka? Sunanka Ishmael. To menene Ishmael? Isma'il. Menene sunanka? Isaac. Menene? To Ishaq. Shi kenan. Amma sai aka faɗi wani suna ne mummunar ma'ana, to a musulunci sai a canza maka. Don haka Sa'idu ibn al-Musayyib ya karɓo wannan hadisi daga mahaifin shi mai suna al-Musayyib dan Haznu. Ina fata an gane. Shi yake cewa lamma hadarat Aba Talibin al-Wafa. Abu Talib kawun Annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Dattijo ne, mutumin kirki jama'a, ya mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zamu zo in Allah ya kai mu karatu a gobe, zamu zo da cikakken tarihin Abu Talib dan ka gane me yasa wannan hadisin ma ya faru a haka. Don wannan hadisin ba zai cika ba, ba za a fahimci ma'ana hadisin nan ba sai mun aje karatun tukuna mun koma mun ji tarihin dattijo Abu Talib. Wan uban annabi sallallahu alaihi wasallama ne, mahaifin shi Abdul Muttalib ya rasu, ya bar mishi amanar ƴan uwa. Daga cikin waɗannan ƴan uwa har da baban annabi sallallahu alaihi wasallama, cikin wannan amana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito. Dan haka wannan dattijo, dattijo ne irin mutanen da masu kiyaye maganganun iyaye. Uban shi ya mai wasiya sai ya kiyaye ta, to sai ya zama ya lura cewa ubansu yana ji da wannan yaro Abdullahi, wato baban annabi kenan. Dan haka shi ma sai ya bada kula akan shi. To yanzu da ya rasu, wannan kula sai ta dawo kan dan shi, sai ya zama yana ji da annabi fiye da yadda yake ji da ƴaƴan shi. Allahu akbar. A lokacin da aka taba sakawa annabi takunkumin rayuwa da wulakanci, aka ce a wulakanta annabi kowa ya cire hannun shi, a lokacin ne wa annabi waka baiti 90 da wani abu. Cikin waka yana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihi hatta uwasada fi turabi dafina, yace na rantse da Allah duk mutanen Makka in sun taru, yace ma damar ina da rai to ba za su iso gare ka ba sai dai ina kabari. Yace dan haka fasda bi amrika ma alayka ghababatu, yace ka ci gaba da karatunka, ka ci gaba da wa'azi, ba wanda zai ja maka matsala ma damar ina garin nan. In da asar tayi sai zara takobi, sai yace Muhammad, yace yace fito. Ga manyan Quraisha can sun hadu a Ka'aba, suwana suna kwado, suwana suna karta, suwana suna chata, suwana ana shan burkutu. Yace ka je kai musu karatu, wana baya so, wana yana so. Annabi ya dan abin nan sai ya ce fito fa na zara takobi na. In yaje sai caka takobin shi sai jingina da Ka'aba, yace to ci gaba. Mu ma dai ba mu yadda ba, amma dai a bari a fadi. Democratic way kenan, ai demokradiya kenan da gaske ne. Baka yadda ba amma wasu suna so, sai ku bari su ji. Ana nana wa'azin sai ga wani ya daga hannu sai musulunta, sai yace to ba gashi ba, baka isa kai magana ba don dagaci ne shi, kuma ga takobi ya zare, kuma in kai wauta zai iya maka ita a wurin. Saboda haka dole ne annabi sai ya zauna ya wa'azin shekara tun shi, ina gama magariba ta yi, ya taso shi gaba su dawo gida. Idan ya ga annabi zai sallah sai ya ce wa su Aliyu da su Ummu Hani da su Safiya, ku tashi ga dan uwanku can, ku je ku bi shi, ku je ku yi. Su ba su bi ba, amma ba su yi fada da abun ba, kuma sun goyi bayan abun. Dan haka da Allah ya tashi kunna musu wuta, sai kunna musu karama. Yawwa, ka kiyaye musulunci inda ba kai ba ko, to ka bada wuri, kuma in ka samu hanyar da zaka taimaka taimaka, don in bala'i yazo sai ya sauka kadan. Dan haka Abu Talibin bai yi musulunci ba, amma zaka zo ka ji malamai sun yadda cewa ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka duk musulmi ya mutunta dattijan nan mutunci na mutunci, saboda manzon Allah da kanshi yana mutunta shi. Manzon Allah baya iya faɗin sunan shi saboda mutunci da yake bashi, zaka ji ya am yake ce mishi. Dan haka bari mu dandana hadisin nan jama'a, ni so mun tadi kafin zuwa gobe mu ji asalin yadda jawabi yake insha Allah ta'ala. Yace lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, yayin da mutuwa ta taho wa Abu Talibin, جاءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سي منزان الله يجي ورين شي فوجد عنده ابا جهل سي سامو سو ابو جهل سن ريغا شي كون دي سو ابو جهل سو ايجنسيس ني نا كافرتي دي اند كافرتي يكي تو زا سامي سو ا ورين اما كار كومانتا ودانن سو ابو جهل فسو سكا روبوتا تكدا ده هانن سو cewa a daina magana da Muhammad, a daina siye, a daina siyar mai, kuma duk wanda ya goyi bayan shi shi ma a daina hudda da shi. Abu Talibin yazo yace za ku wulakanta dana akan yazo da addini? Suka ce eh. Suka ce to karamu da shi mana, kai ma ba akan addinin kake ba. Yace a'a, to sai dai ku wulakanta haddani. Sai suka ce a rubuta sunan Abu Talib, shi ma aka rubuta sunan shi. a daina magana da shi, a daina siya, a daina siyar mai. Duk wanda ke auren ƴan shi a Makka ya sake ta, suka wulakanta dattijan nan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kun ji tsinannu yau da suka ji zai mutu sai suka rugo a guje kafin Annabi ya zo da la ilaha illallah su sun iso. Ta bari ka ji irin gwagwarmayar, haka ake gwagwarmayar nan tun duniya na nan. Wa Abdullah ibn Abi Umayya, da kuma wani babban kafiri mai suna Abdullah dan Abi Umayya, shi ma ba mu ka tarihin shi gobe insha Allah, ibn al-Mughira dan Mughira, manzo Allah ya same su har sun riga shi, sun ji wannan tsoho zai mutu, sun san Annabi zai zo musulantar da shi, sai suka riga shi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace ya am, sai yace baffa, kun ga yadda manzo Allah ke mutunta shi, ya kai baffa na, ma'ana wan ubana, qul la ilaha illa Allah, ka faɗi la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah, wannan kalmar da ita zan yi shaidar ka a wurin Allah cewa kai musulmi ne kuma musulmi ka mutu. Wa qala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya, da Abu Jahl da Abdullah dan Abu Umayya manyan kafiran nan, sai suka ce ya Abu Talib, kun ji matsiyata su ba sa faɗa mai kalmar mutunci, kai Abu Talib a targabu an millati Abdul Muttalib, hanyar ubanka zaka bari? Abdul Muttalib ya mutu yana bautar gunki, yanzu zaka faɗi la ilaha illallah? Iye. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعرضها عليه, manzan Allah bai gushe ba idan suka hana, sai manzan Allah sai sake cewa baffa fadi la ilaha illa Allah, sai su kuma su ce Abu Talib zaka yi wa ƴaƴanka abin kunya ka mutu da la ilaha illa Allah, wa yu'idu lahu tilka al maqala, manzan Allah yana maimaita mishi wannan kalmar faɗi la ilaha illallah, su kuma suna cewa zaka mutu akan addinin da ba na ubanka ba, Annabi ya faɗa su faɗa. Kun ji gwagwarmaya kenan tsakanin ƙarya da gaskiya. To duk me da'awa ya san haka ne, in har ka ji mutanen ƙarya sun zo sun tafi tare da kai, to sun shiryu kenan, to ba sauran ƙarya. Amma suna ƙarya kuna tare, wallahi kai ka lalace, ba a haduwa. Gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya. Annabi na cewa la ilaha illallah, su kuma suna cewa a targhabu an millati Abdul Muttalib, ya maimaita su maimaita, ya maimaita su maimaita. Annabi bai ga darajar su ba haka, ba zai ce ai waɗannan dattawa ne, ai waɗannan su ne manyan gari, a'a, yanzu wannan tsohon ana gwagwarmaya ne ya cika da kalmar shahada. Karishe hatta qala Abu Talib akhira ma kallamahu, karishe dai Abu Talib sai ce huwa ala millati Abdul Muttalib, yace yana kan addinin uban shi Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illa Allah, yaki fadi la ilaha illa Allah. Allahu akbar. Idan mun zo sharhin hadisin nan, zan kawo mana wasu riwayoyi wadanda za ku ji dattijan nan, sai kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kai hakuri, da abin akwai sauki da na fada ko ba dan koyi ba dan in faranta maka rai. Wato mu musulmi mu ne muke ganin fadin la ilaha illallah yana da sauki, amma kafiri da ya san ma'anarta, ya san implication, ya san matsalolin da za ta ja mishi in ya fade ta a halin da ya yarda ba, ba za ta faɗu ba.